الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. أولا يمكي نا الحميد عند الله تدفرة dawatan Sha'ban a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace kuma da yammaci na 26 ga watan 11 shekara ta 1998, don ci gaba da karatun littafin mu Bulughul Maram. Idan ba a manta ba, jiya mun shiga babu salatin Juma'a. Babu salatin Juma'a muka tsaya akan hadisin Abu Huraira, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza salla ahadukum aljum'a falyusalli ba'daha arba'a, ma'ana idan mutum ya salla aljum'a bayan ta ana bukatar sa da ya sallaci sallan nafila raka'a hudu. Wanda mun yi bayani a jin cewa wannan sallah sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba tilas ba ce. Mafi kyau mutum ya yi ta a masallaci a gida, idan yayi a masallaci kuma babu laifi. Hadisi na gaba, wa an sa'ib ibn yazid radiyallahu an anna muawiyah radiyallahu anhu qala la idza sallaita aljum'a fala tasilha bi salatin hatta tatakallama aw takru, fa inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amarna bi dhalika alla nasila salatan bi salatin حتى نتكلم او نخرج. رواه مسلم. ان كربو حديث دغ سعيد ابن يزيد داي دغ cikin tabi'ai yace anna muawiyah radiyallahu anhu qala la muawiyah yace dashi idza sallaita aljum'ah idan ka sallaci juma'a fala tasilha bi salatin kada ka sadar da ita da wata sallah hatta tatakallama aw takhruj, har sai ka yi magana tsakanin yin sallar juma'ar ka da faran nafilarka, aw takhruj ko kuma har sai in ka fita daga masallaci, ma'ana ka koma gida ke. Ƙarin hasken da muke samu cikin wannan hadisi shine, idan mutum zai yi wannan sallah ta nafila a masallaci, to ana bukatan ba wai daga sallatin nafila mutum zai tashi ya yi ta ba, lallai a samu wani daga sallar juma'a zai tashi ya yi ta ba, ana bukatar wani abu ya shiga tsakaninsu. Idan ka gama juma'a ka yi zikiran da ake na bayan sallah, istighfari, astaghfirullah, 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 allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, zuwa da sauran zikiran da annabi ya koyar ana yi bayan sallah. To bayan ka yi wannan ne ka samu dama ka tashi ka sallaci wannan nafila a masallaci, in ka ga dama kuma ka bari sai ka koma gida ka yi. Ya ce dai fala tasilha bi salatin hatta tatakallama aw takhruj, kada ka sadar da ita sallar juma'a da wata sallar ta nafila bayan ta, har sai in kai magana tsakanin su ko in ka fita daga masallaci. Fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amarna bi zalika, Muawiya yace domin manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya umarce mu da yin haka, ma'ana ya umarce mu da cewa mu yi zance tsakanin juma'a da nafilar da za su biyo bayan ta, ko mu je gida sannan mu yi nafila. An gane ku? Fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amarna bi zalika alla nasila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj, kada mu kuskura mu sadar da sallah da sallah har sai in yi mun zance ko kuma in mun fita daga masallaci. Wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi. To wannan sallah da ake yi a bayan juma'a kamar yadda muka faɗa sunna ne, ba dole bane, ka samu dama kai raka'a biyu, hadisin Bukhari da Muslim ya nuna haka. In ka ga dama kuma kai raka'a hudu, gashi nan mun gabatar da hadisi na Imam Muslim wanda ya nuna haka. In ka ga dama kai raka'a shida, akwai hadisi riwayar Abu Dawud wanda shi ma ya nuna haka. Ko mutum ya yi biyu, ko ya yi hudu, ko ya yi shida, duk wanda ya kowanne ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya yi a gida ko ya yi a masallaci. An gane ko? Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man igtasala ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Huraira, Allah shi kare da gare shi, yace manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi, yace man ightasala, wanda duk yayi wanka a ranar juma'a kenan, thumma ata aljuma'a, sannan kuma yazo juma'a, bayan yayi wanka sai yazo juma'a, yi fa salla ma quddira lahu, ya sallati abinda aka kaddara masa zai sallata na nafila kafin juma'a kenan. Thumma anfata, sannan da liman ya fara huduba kuma sai yayi shiru, ya daina zikiri, ya daina komai, ya daina surutu, ya bayar da hankalin sa ga abinda liman ke faɗa, hatta ya furga al-imamu min khutbati, har ya zuwa lokacin da liman zai kammala hudubarsa, thumma yusalli ma'ahu, sannan ya sallati juma'a tare da liman, wanda duk yayi wannan ghufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra, an gafarta masa abinda ke tsakaninsa da ɗaya juma'ar, wa fadlu salatati ayyam, da ƙarin kwana uku. Ababai guda nawa kenan? Farko ina nufin ababen da mutum zai samu wannan sakamakon, farko dai yayi wanka, sannan na biyu zuwa masallaci, yace summa atal juma'ata, anan gurin atal juma'ata mubakkir, wato yazo masallaci da wuri kenan, kamar tun karfe 9 ko 10, shine zuwa da wuri, wanda yazo karfe 9 ko 10 wannan ladan sai yaji annabi sai, kamar mutumin da ya bayar da badana, kamar ka yanka rakumi guda sukutun ka bayar da naman sadaka, wanda kuma yazo a sa'a ta biyu an je wajen 11 kenan, shi kuma kamar ya bayar da saniya, wanda yazo a sa'a ta 3 kamar ya bada rago, wanda yazo a sa'a ta 4 kamar ya bada kaza, wanda yazo a sa'a ta 5 kamar ya bada, har azo wanda zai bada kwai na ƙarshen su zai zo kamar ya bayar da kwai, wanda yazo can ƙarshe a sa'a ta 6 bayan liman ya riga ya fito ya shigo masallaci sai assalamu alaikum, to wannan baya da wani falala da ake biyo masu zuwa masallaci da wuri, sai dai ya samu ladan juma'a kawai, dan alif daidai lokacin mala'iku sun tattare littafansu sun aji, da can mala'iku ne guda biyu kofar kowane masallaci suna rubuta man ja'a awwalan wa thaniyan wa thalithan wa akhiran, wani ya fara zuwa sun shigar cikin rajista, ga wani ma ya zo sun shigar, da liman ya zo to sun daina rajista kowa, lokaci ya kuri sun tattare littafansu su zuwa sauraron huduba. Da haka ake bukatan at-tabkir wajen zuwa masallaci da wuri. Annabi ya fice sa'o'i, wanda malamai ke cewa ya ake gane su, wadanda suka ce sa'o'in nan suna farawa ne daidai da lokacin hantsi, lokacin da walhati, to daga lokacin sa'a take fara, da ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta shida ta ƙarshe. An fahimta ko? Saboda su wadansu malaman ma suka ce to yaya za mu yi a gane mun yi tabkiri, mun yi sammakon zuwa masallaci, suka ce shine da rana ta fito ka tafi masallaci. Don suka ce a za dai mu daidai bayan rana, daidai lokacin walhayani, daidai lokacin walhadi da ke ba da tifa'in na harke, to an je masallaci da wuri kenan. Now
wannan zuwan da mutum ya zo sai ya shiga masallaci ko kuma ya zauna a wajen masallaci,
har sai ya shiga masallaci, in bai shiga ba yan mala'iku ba za su rubuta ba, suna kofar masallacin na tsaye suna gawa, zai shiga duk wanda ya shiga su rubuta, idan ya tsaya a waje ka gaba za a rubuta ba. A daidai wannan sammakon? Zai wahala, wannan abin kana iftirazinsa ne, kana kaddara da zai faru, ka bari sai ya faru sannan ka tambaya. Yanzu bai riga ya faru ba, kaddarawa kake da zai faru, yaya za a yi? An fahimta ku? Wato da ko maganar zuwa masallaci da wuri, ko mutum ya kasance yayi wanka, kaga abu na farko shine wanka, abu na biyu zuwa masallaci da wuri, abu na uku fa fa salla ma quddira lahu, zai sallaci abinda aka kaddara masa nafila. Kunga a kowace rana yin nafila lokacin da rana ta take tsakiya makruhi ne, an hana, amma ban da ranar juma'a, ranar juma'a ko da rana ta take tsakiya zaka iya yin nafilarka, dan ita rana ce ta daban da sauran rana, tunda ita lokacin ta na shiga a kamar da muka tabbatar a karatun mu na jiya, tun kafin rana ta zawadi lokacin ta na shiga, an fahimta ko? Kuma daga lokacin da ka shiga masallaci babu abin da yake mafi falla sama da kai sai nafila, wannan nafilar da mutum zai lokacin da ya shiga masallaci ita ce ake kira annafilatul mutlaqa, wanda ba a iyakance maka adadi, ko raka'a 100 kaga dama kai, daya ce fa sallah ma kuddira lahu, ya sallaci abinda aka kaddara masa zai sallata, ba a iyakance maka ita ba. Da zarar liman ya kunno kai assalamu alaikum, to kuma kai kuma ka kammala rafi'ar kai, dan yanzu kuma za ka fara rubutu ba. Babu ne na wazin da ke ba zai hana ka sallar nafilar ka ba. Fa sallama qaddara lahu thumma ansaka, sannan kuma yayin shiru kafin duk ya samu salladan na karfe sai ya jira waɗannan ababan da aka jira ta cikin hadisi. Lokacin da liman ke hutuba mutum ya yi shiru bai lagawa ba ke hatta ya furgal imamu yin khutubatihi, har zuwa lokacin da liman ya kammala khutubarsa, thumma yusalli ma'ahu, sannan ya sallata tare da liman din, to shine aka ce ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa fadlu salati kafiya, za a gafarta masa abin da ke tsakaninsa da ɗaya juma'ar tare da ƙarin kwana uku. Kwana uku ga kwana goma ke na rawahu Muslim, wannan imamu Muslim ne ya rawaito wannan hadisi. Na
a game da shigowa liman da in ya zo ya sallama cewa ka yi nafila ya kare ba su wani lalari sun kare, to kamar yadda muka saba na idan liman ya shigo jirgin ya ba su bayanai haka da haskaka mai ya fara kuduba ne, sai ya zama su a wannan lokacin mutane suna amfani da wannan dama cewa
ai tunda
ba hukuma
ake yi
ba,
mutum yana
da daman da zai magana
a wannan wurin. A ina yake yin bayanai liman?
Ya hau mimbari ne
ke hudu ba ne sunansu. Hudu ba sunansu. Kawai dan ya yi da Hausa? Hudu ba ne. An fahimta ku? Lokacin da ya shiga cikin hukuncin hudu ba. Na, wa alaikum salam. Eh sai azhar ladan azhar za ba shi mun karanta jiya tun je muka wuce wannan eh lokacin da zaka fita sai duk wannan tambayar da yake dun mu ansa su jiya zaka yi. Wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakara yawmal jumu'ati fa qala فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. أنكروا حديثنا أبو هريرة الله شكار الداء قريش يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة يا أم بشران الجمعة فقال سكن أبن دي فتاسي يتي فيه ساعة akwai wata sa'a a cikin ranar juma'a din la yuwafiquha abdun muslimun, babu yanda za a yi bawa musulmi ya dace da ita, wa huwa qa'imun yusalli, yana tsaye yana gabatar da sallah, yas'alu Allah azza wa jalla, sannan yana mai roƙon ubangiji ta'ala shay'an wani abu, illa a'tahu iyyahu, face sai Allah ya bashi wannan abin da ya roƙa. An gane ku? Wato dai kenan daga cikin abin da juma'a take banta da su. Tana da wata sa'a guda ɗaya wadda ake an sa mutum addu'a ce. An fahimta? Wa ashara bi yadihi, sai annabi ya ishara da hannunsa, yuqalliluha, yana nuna karancinta wata sa'a ƙarama, kamar yana nuna ba ta da faɗi da yawa. Waɗansu ‘yan mintuna ne ke daga ku. To a wani lokaci suke malamai sun yi saɓani, waɗansu suka ce idan liman ya hau minbari duk lokacin da za a kammala sallah, waɗansu suka ce qabla zawal, waɗansu suka ce ba'da zawal, waɗansu suka ce kaza, amma dai hadisai kamar yadda muka bayani tun jiya, galibin dalilai na shari'a sun nuna bayan la'asar ne zuwa faɗuwar rana, a nan ne za a kintaci wannan sa'a. Waɗansu suka ce dab da faɗuwar rana a wannan rana, suka ce a to ai gashi annabi ya nuna huwa qa'imun yusalli, dab da faɗuwar rana ko ba a yin sallah. An fahimta ku? Sai suka ce dai bayan sallar la'asar ke kafin rana ta fara. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito, wa fi riwayat al-Muslim, aw wata riwaya ta Muslim, wa hiya sa'atun khafifatun, yace sa'a ce gajeruwa ba ta da tsawo sosai. Wa an Abi Burdata an abihi radiyallahu anhu ma qal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul, yace naji manzo Allah, wato Abi Burda ya karbo daga mahaifinsa, wato mahaifinsa shine Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari, shi Abu Burda yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, ya saurari hadisi daga wajen mahaifinsa Abu Musa da Ali ibn Abi Talib da kuma Umar ibn Khattab, duk ya yi karatu wajen su. shi mahaifinsa din Abu Musa al-Ash'ari yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, naji manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa hiya ma baina an yajlisa al-imam ila an tuqda as-salat, ita wannan sa'a din da aka ce bawa mummuni idan ya dace da yayi roki Allah, Allah zai ansa mata, ita wannan sa'a ce da ke tsakanin ma baina an yajlisa al-imam, tsakanin lokacin da liman zai zauna akan minbari ila an tuqda salat, yazo lokacin da za a kammala sallah. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya ruwaito shi. Wa rajja ad-Darqutni annahu min qawli Abi Burda, amma Imam ad-Darqutni ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi yace wannan riwaya ba daga bakin Annabi take ba, daga bakin Abu Hurairah ne, wato hadisi ne mawqufi, a ce sahabi ya ba a wato daga bakin daga rajja ad-Darqutni annahu min qawli Abi Burda, na'am yana cikin maganar Abi Burda, wato hadisi ne wanda yake ba marfu'i ba, an gane ku, wato hadisi ne maqtu'i wanda aka jingina matadi. Gaskiya yadda dai bincike ya nuna wannan hadisi, duk da Imam Muslim ya ruwaito shi, malamai sun rinja yadda hadisan bayan sallallahu alaihi wasallam akan wannan, saboda sanadin da ke cikin sa akwai ta cewa yana daga cikin al-ahadith allati tuqidat fi sahih Muslim, akwai wadansu daidaikun hadisai wanda ba su wuce ya tsun hannu ba, wanda ana da cewa akan su cikin sahih Muslim, kamar da cikin sahih Bukhari akwai wadansu makamantansu, wanda manyan ufas, manyan nuqat irin su ya Ibn Ma'in, irin su abin nan suka yi abin nan akan su, suke da ta cewa akan su. Wa fi hadithi Abdullah ibn Sallam inda ibn Majah عن جابر عند أبي داود والنسائي وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. أما حديث عبد الله بن سلام وعند ابن ماجه يرويته بكما حديث جابر عند أبي داود والنسائي وعند أبو داود والنسائي سكرويته سكتي إتوانا ساعة أنها ما بين صلاة العصر إتسي زكانا صلى العصر وغروب الشمس لفاتوا لنا. Wanda wannan shi ne kaulin da Imam Ahmad bin Hanbal irin jayar da shi, saboda galibin hadisai sun zo a kansa, an gane ko? Ibn Abdul Barr ma yace asbutu shay'in fil bab, wannan hadisi shi fa kowanne tabbatuwa akan wannan mas'ala, cewa dai wannan sa'a daga lokacin da aka yi la'asar ne zuwa lokacin da rana za ta fadi a wannan sa'a din take, saboda haka sai mutum ya ribace da shi. Wato duk wannan abin da ke nuna fifikon ranar Juma'a kenan akan sallah ne kuma na mako. Duk malamai sun yi ranar Juma'a tana da fifiko sama da sauran ranakun mako, sannan kuma tana da fifiko sama da ranar Idi guda biyu, Idin karamar sallah da babbar sallah, inda ake da ta cewa shine Juma'a da Arfa wanne ya koni, nan ne kawai malamai suka yi tsammani, waɗansu suka ce Juma'a ta fi, waɗansu suka ce Arfa ta fi, to kowanne kuma akwai dalilan da suke dogara da su. Dan Juma'a dai da nassin hadisin Annabi, hadisin Abi Lubaba da ke cikin Musnad na Imam Ahmad, yace innahu sayyidul ayyami, shugaban ranaku gaba ɗaya ita ce Juma'a, sayyidul ayyami wa a'azamuha indallahi, mafi girma a wajen Allah ita ce ranar Juma'a. Annabi ya san da Arfa amma ya furta wannan hadisi, an gane ku? Wadansu kuma suka ce ya Arfa Allah ya sa masa yawmul hajjil akbar, alhajjul akbar. Ala kulli halin matsaloli ne dai wanda na sabani akan wannan. Na'am. Eh. Sai ai sallah. Indai liman ya zo ai sallah za a yi. Ai ba abin da za a yi. Idan zo karfi sha biyu zai ai sallah kenan. Ai ba za a tsaya ba kuma a ce shi ya zo ne na jiran wannan falala. Ka'idar sunna a wurin Annabi da ya sunnanta wa limamai da liman ya shiga masallaci ko ta hiyatu masjid ba zai hau minbari ne. Ka ku sauran mutane duk wanda ya shigo masallaci sai ya yi ta hiyatu masjid. To liman idan ya shigo ko ta hiyatu masjid ba zai ba, minbari zai tsare kawai. Da ya hau minbari kuma ya fuskanci jama'a ya ce assalamu alaikum. Sai ladan ya kira sallah, sai liman ya shiga da huzura. Koyi ita da yaransu, koyi da larabci, duk wanda ya ta yi. Inda liman zai fara hutuba ya yi tun daga farko har zuwa ƙarshe da Hausa, hutubar ta yi. abinda kawai ake so lokacin zai jawo aya ya jawo ta a larabci sannan ya fassara, in zai ja hadisi ya jawo a larabci sannan ya fassara, kuma innal hamdulillah da zai irin muqaddimar nan ta budewa yayi da larabci, amma sauran yayi da turanci, yayi da inyamuranci, yayi da Hausa, duk abin da yayi musamman in ya zanto mafiya yawan wanda ke zuwa masallaci ba sa jin larabci, to kamata ya ma yayi da Hausa don saboda su ji abin da aka ce, sako ne na kowane mako. Yanzu hudubar ba Kano kullum na hawan minbari zan yi kamar minti 7 ko 8 da larabci, sauran kawai sai in karasa ta da Hausa. Kullum haka wuce. Ba ni bukatan fassara, ga kan da kawo duba aiki ke. Now. Wannan mun karanta shi jiya baka ne. Yau. Jiya mun gama bayani akan sa. Hadisi ne dhaifi. Na'am, bismillah.
Wato bayani a nan wajen lokacin juma'a da sa'a, idan ya zama to misali limanci ya yi sababu a sama daren wannan malam, sai ya zo tun san a cikin kuma misali karfe 9 wanda kuma ga shi sallan asar ko kuma abu nan ba a yi sai da wani ya yi, kuma sai ya zama to aka tare shi to wani ba yana hawa
ya gudu suna maka dariya da kace sai da wali yayi, saboda karatun jiya an tabbatar juma'a ana yi kafin da wali. Ko karfe 9 ko 10 kai tayi.
Kuma hada da ya yi ya zo ya tashi da kan dalilin kai, ya ce ya amince ya bayar da wali da to shi ne ya sa duk da hanyar zan kai liman
a sai ka samu kasar ɗin da yanzu idan muka ce za mu maimaita ma kaga aibu mu yi adalci, kama muka yi adalci ban kace sai mun maimaita, amma dai mun yi duk wannan bayanan gwargwadon yadda hali ya kama. Wato dai a juma'a ana bukatar zuwa da wuri, kuma ana bukatar yin wanka, kuma ana bukatar mutum ya sanya tufafi masu kyau, annabi ce ina ma a ce kowane ɗayan ku ya keɓance tufafi mafiya kyau domin idi da juma'a, wato wannan duk mustahabi ne. Sannan kayan da za a je juma'a da su yana da kyau su zama farare, mustahabi ne, don annabi ya ce mafi ƙaunatuwar kaya daga cikin kayan ku su ne fararen tufafi, da su ma ya kamata ku rinƙa yiwa mamatan ku likkafani, an fahimta ku? Sannan ko mutum ya sa turare duk ana bukatar haka idan mutum zai je juma'a. Abin da mai sauki shi ba hana ka yi ba, kai ka tafi ne akan asali, menene juma'a ta kunsa? Me huduma ta kunsa? Wa'azi, fadakarwa. To wa'azin nan an ce dole sai da larabci? Ai, naji idan aka ce na ce an ce dole sai da larabci? Kaga magana ce a hankali, kun gane ko? Wato galibin maganganu ba su da wahala, idan muka ɗauke su ne duk wanda ya zo ya ce ai ba za a yi huduma da Hausa ba, ina dalilinka? Sai ya ce yanzu a nan gurin ni akan asali nake, baka da bukatar dalili, yanzu kai ne nake mun bashin dalili, domin kai yanzu ka ce ba zan yi ba da wani yare sai da larabci. Sai ce to huduma dai wa'azi ce, ni da kai mun yi tarayya, huduma wa'azi ce domin tazkir ce, Allah ma sa mata zikirullahi don saboda tunatarwar da ke cikin ta. To wa'azin nan dole sai da larabci? Kada dole yi shiru irin yadda kai shiru yanzu, saboda bayan jami'a ya ce dole sai da larabci, an fahimta ko? Zai ce za a iya da larabci, za a iya ba da larabci ba, to menene dalilin na cewa dole huduma sai da larabci? abinda huduma ake bukata isar da larabci isar da sako zuwa ga masu saurari. Idan duk suna jin larabci ko 80 cikin 100 90 cikin 100 suna jin larabci shikenan sai kai larabci ba bukatar fasara. Idan ba sa jin larabci duk malamai sun yadda zaka iya tada hawa yaranka. To mazhabin Abu Hanifa su da suka fi zafafa mata suka yi ma aikace zaka yi larabci a inda ba garin Laraba ba duk ba lokaci. Yanzu idan ka je Indonesia da su Malaysia da suke bin mazhabin Abu Hanifa da yaransu suke abin nan huduba. Inna alhamdulillah kai za a yi ma da larabci daga nan ka dana ji sun shi da yaransu. Sai an karasa. Ai shi yasa na faɗa masa abu Hanifa gaba ɗayan su. Wato ku fahimta matsaloli irin waɗannan har kullum tsakanin mai korewa ne da mai tabbatarwa. Kai da ka tabbatar da abu kana kan asali domin asali shine wa'azi, wa'azi ko ba kai dai ba da yaren da za a yi. Idan wani zo kore ce ba za a yi ba sai ka ce to ina dalilin ka kai nake ban bakin dalili ha tu burhanakum in kuntum sadiqin. Kaga magana ta kare. Idan mutane suna jin larabci shikenan ai musu larabci. Ba ta jin larabci kai musu da yaren da su gane wanda ba kai laifi ba ko ka sha kudi duka biyar. Now. Wa alaikum salam. Tunatarwa babu laifi a kai. Tunatar da mutane kafin limin ya shigo ai hudu babu laifi a kai. Matukar akwai bukatar haka. Fasara hudu ba kenan?
Wani wa'azi ne yake yi da tsarki a shirin kawai tsarar da hudu ba kai amma da Hausa.
Matsalar nan dai mai sauki ce kwarai da gaske. Abinda liman zai yi wa mutane kutuba, musamman kutuba kuma ana yin sa da kowane yare. Musamman kutuba, abinda duk ake kira shi suna kutuba ana yin sa da kowane yare. Tabbas an fi so a yi da larabci yayin da duk mutane ya zanto shi suke ji. Don a ka'idar malamai ko da yanzu mu haɗin da ni da wani mutum wanda na san yana jin larabci mu ce za mu yi magana da wani yare ba larabci ba a matsayin mu na musulmai mun yi maka ruhi. Tunda larabci shine harshen da Allah ya zaɓarwa al'ummar musulmi ya zanto shine harshen gwamnatinsu, harshen kasuwancinsu, mu'amalarsu. To amma ya zanto mutane ba sa ji. Kaga za ka yi musu magana da yarensu. وعن جابر رضي الله عنه قال أين كنا؟ أتو بان رشيا ننقل بان رشيا ربوشا ننقل أنا أبا بشيا ربوشا وقد اختلف فيها على اكثر من 40 قولا وانا مغنى ابن هجر تشيما ولا كل تافي بلوغ المرام يتي ان يسعقاني فيها دنجني ده تنتن شي وانا ساعة دن ان يسعقاني وجن بينا وانا ساعة دن على اكثر من 40 قولا بسا كما غندنو ده ده حسما ده 40 امليتها في شرح البخاري nayi imla'in su dalibai sun rubuta cikin sharhi al-Bukhari wato Fathul Bari kenan. A ce kawo waɗannan aqwal din guda 40 karshe rinjayar da maganar nan da muka faɗa ta karshe maganar Imam Ahmad cewa dai sa'an nan ita ce bayan sallalar asr zuwa lokacin faduwar lahar. Ya tabbatar da wannan cikin Fathul Bari. Wa an Jabir radiyallahu anhu qala madat as-sunna anna fi kulli 40 fasa'idan juma'a rawahu ad-Darqutni bi isnadin da'if. An karɓo daga Jabir ɗan Abdullahi, Allah shi ƙara da gare shi, ya ce madat sunna, sunnar annabi ta gudana, annabi kulli 40 fasa'ida juma'a. Lalle duk inda aka samu mutum 40 zuwa abin da ya sama, to akwai juma'a a kansu. wannan hadisi Darqutni rawaito shi da sanadi wanda yake da'if, domin a sanadin akwai Abdul Aziz ibn Abdul Rahman wanda amara shi idrib ala ahadithihi fa innaha kadhiban aw mawdu'a, yace watsar da hadisan sa kakan in ka gan su kare kare rai ne kawai idan ga hadisan sa kun gane ko. To kuma wannan da shi ne malaman mazhaban Shafi'iyya suka kafa hujja bisa ga cewa annal juma'atu la tanqidu illa bi 40 rajulan fa fa'ida, ba inda za a yi mutane juma'a ta wajiba a kansu ko su tsayar da sallar juma'a a ce ta yi sai sun kai su 40 zuwa abin da ya sauka. Mazhabin Imam Ahmad akwai kauli shi ma akan wannan, mazhabin Imam Shafi'i akan haka suka ce. To amma wannan magana ce an dogara da ita akan hadisi da ibi, dan haka maganar ma ta zama da ibi yake. Sai na biyu maganar Imam Malik ibn Anas, wanda a mazhabin Imam Malik juma'a la tanqidu illa bi 12 rajula, sai an samu mutum 12. Madogarar su hadisin da muka karanta jiya, wanda lokacin da waɗansu fataki suka kawo kayan abinci daga Sham, sahabbai su suka dare da masallaci suka tafi, lam yabqa illa 12 rajula, ba wanda ya tsaya sai mutum 12 a masallaci. To sai suka ce gargashin wannan mutum 12 kenan juma'a za ta kullu da su. Ba su ce wannan wani abu ne da ya faru ba wai dan shar'antawa ba, dan ba da umarnin Annabi suka tafi ba. An fahimta ku? Magana ta uku daga cikin maganganun malamai, maganar Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa shi yana ganin abinda juma'a ake bukata mutum hudu zuwa abin da ya sama, banda liman a samu jam'i sun kai mutum uku. An gane ku? Idan jam'i suka kai mutum uku a bayan liman wanda zai zan saurari hudu ba guda uku na zuwa abin da ya sama, to shikenan juma'a ta zama wajibi a kansu. Suna kauye, suna karkara, gidansu gaba daya mutane ne mutum biyar, juma'a ta zama wajibi a kansu sai sun yi juma'a zuwa abin da ya sama. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace wa yace muka sai an kai uku Abu Hanifa daga biyu a samu liman da mutum biyu, yace sunan juma'a ya dan saboda su suna kallon lafazin al-jumu'a, ismun ne da makani tajammu, suna ne na wurin taruwa. To wannan wurin taruwa din adadin za a ce an taru shine daga uku zuwa abin da ya sama. An gane ku? Dan haka shi Ibn Taymiyyah yace idan an samu liman guda daya da mamu biyu wajibat alaihim al-jumu'a. Haka Ibn al-Qayyim ya tafi, haka da dama daga cikin al-muhaddithuna cikin malamai suka tafi. To da juma'a in kauyen kun kai ku uku zuwa abin da ya sama shikenan magana ta kare. Masallaci ko an gina ko ba gina ba, ko jin dambiya za ku yi ta. Ayyu ma rajulun min ummati adrakathu as-salatu falyusalli, haka annabi ce. Ba ce dole sai cikin masallaci ba. Wa alaikum assalam. Ba za ku yi jami'in juma'a ba, dan za ku yi tafiya a babbar mota, ba za ku yi dan saboda juma'a ba ta wajaba kan matafi. Ana maganar kuna zaune a karkara ku kadai, ga gidana ga gidanka, muna cikin daji mu kadai, ba magari bane hadasi. To amma za mu iya haduwa mu kira juna, ya zama wajibi cikin wasa mu tsaye rinka mun da limanci juma'a muna yinta, musamman in ya zanto mun yi nesa da inda masallaci. Amma in muna kusa da mu a ko masallaci za mu iya tafiya mul uku mul hudu mul shida, to za mu iya zuwa, za mu iya zuwa masallaci. Amma idan nesan ya yi nesa ta yadda wajen tafiya akwai mashakka, to sai mu tsaya mu kada nan mu shikenan mun zama juma'a. A cikin gari kuma babu yanda za a yi mutum uku suwari su yi juma'a, tunda masallaci a cikin gari akwai masallaci, dole sai ka tafi masallaci na jama'ar musulmi, ba za ka ware ko uku ba a shago ku ce bari ku yi juma'a a nan. Idan kuka haka kuma kun saba sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum assalam. Na bayan sallar la'asar.
Bayan sallar juma'a a yaka abu wani kone ce lokacin ɗan tsahilar ne, to ko mutum zai yana kwaɗayin wannan lokacin ɗin zai yi zai yi na jirgin ne daga bayan sallar la'asar na hanyar zuwa wani lokaci na kuma faɗuwa rana.
A addu'a kawai aka saka. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin shiriyar sa yin nafilfili na dindindin a bayan sallar la'asar. Ana yin nafila bayan la'asar lasar kafin rana ta zama abin nan, da rana ta canja ta zama hamra, to shikenan ya zama ka shiga lokacin karhanci, ba za ka yi wata sallar nafila ba. In ba zawatul asbab ba, kamar tahiyatul masjid in ka shiga musallaci, ko sujudut tilawa in kana karatun Qur'ani. ko dukkan wata nafila da za a ce mata zatu sababin muayyan ma'abusiyar sababi sananne ka fahimta da kyau to na an gama juma'a a lokacin azhar za ku fita gida ko rasa juma'a duk wanda ya rasa juma'a hadisi ya ce masa ya azhar ne wancan wanda muke magana kan cewa su uku su hudu su biyar su juma'a muna magana akan mazaunin su a garin su a kauyen su cikin daji su saboda haka ga su ba zuwa suka wani wuri suka rasa juma'a ba su sune jama'ar banda su ba kowa jama'a a wajen dan haka za su yi juma'a ku kuma kuna gari wancan na office wancan na kasuwa kuma kun san wannan an yi su bisa ga kuskure bisa ga rashin sani ana fatan Allah ya yafi ai ana magana hadisin annabi da yace juma'a haƙƙi ne wanda yake tilas kuma a yi shi cikin jama'a kaga ana magana ibtida'an ba takrarar ba dai yanzu ku ba ibtida'an kuke ba takrarar ne an yi ku za ku maimaita an riga an kammala juma'a sai ka sai ka kalli shari'a to mai shari'a tace ne idan na rasa juma'a sai ka samu asar dan Abdullahi dan Mas'ud daga Abubakar ibn Abi Shaybah rawato cikin musannaf cewa man fatatuhu al-juma'atu falyusalli arba'a zuhuran duk wanda juma'a take bace masa to sai ya salla azhar raka'a hudu ko kuma ku bace muku tai ko kuma ku bace muku tai juma'a ka fahimta ko yau na'am ya ji hana filis ne ma ko su uku ne biyun su zauna ɗaya tashi ya huduwa na ya halatta ya rasa salat juma'a nan masallacin yana tsammanin zan samu a nan masallaci sai ya tafi je can wuri samu yayi na'am a'a wato mu daina gaggawar cewa kowane aiki da mun ga ƴan uwanmu sun yi mu ce masa bid'a dan mutum yayi wazi a masallaci mu ce bid'a an fassara huduba mu ce bid'a sai a tambaye mutum meye bid'a mu ga idan mun yi ta'arifin bid'a shin zai gaskata kan fassara huduba cewa bid'a ne yanzu ka gani ban yadda da wannan tarihin naka na bid'a amma zan sallama maka shi zuwa minti daya abinda yake yace abinda akwai umarnin annabi a wajen sai mutun ya yi abuki shiyarsa to shine za ta yi bid'a haka sai ko to sai ayya ka ga sauran abinda ake kira da suna bid'a tariqatun fi ad-din muqtara'a tudahi ash-shar'iyya yuqsad bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu haka imam al-qurtubi ya fada abu ishaq al-qurtubi a cikin littafin al-i'tisam tariqatun fi ad-din muqtara'a wata hanya da aka kago a cikin addinin musulunci kaga da babu ita kenan wa zai akwai shi da ko babu kaga bid'a kagaggiyar hanya cikin musulunci to zahi shar'iyya wanda take fito na fito da abinda shari'a ta kawo yuksadu bisunuki alaiha almubalaghatu fi ta'budillahi alaiha maqsadun kirkiro wannan hanyar dan zurfafawa wajen yawan ibada ga Allah kaga san wannan ta'arifin bisa ga wannan tsari ba zai gaskatu ba kan wazi da za a yi na kafin limon ya zo juma'a ko kuma fassara kuɗi ba duk ba zai gaskatu a kan wannan ba domin wanda ya kawo wannan wa'azi da ya kawo shi ne a matsayin wata ibada mai zaman kanta ta yadda in kayi shi akwai ladar kaza, in karasa akwai kaza, kuma ya alaƙanta shi da wannan taron, wannan bukata ce ta sa aka yi, wannan babu wani abu. An fahimta ko? Sai dai kawai abin da ya kamata a yi shi ne a irin wannan, a ya kasance an daidaita lokacin yin wa'azi. Har kullum wa'azi da karatu na yau da gobe da bambanci, shi wa'azi yakan zanto gajere, saboda abu ne da zaka sanatar da mutane minti 20, 25, 30 ya wadatar, saboda kuma sauran lokaci mutane sun samu daman karatun Qur'ani, sallolin nafila, saboda akwai falalan sallar nafila don ga hadisi can mun karanta baya, fa salla ma quddira lahu. Bai samu juma'a ba sai tashi ya kawo raka'a hudu, wannan mun yi karatu a jiya kan wannan. وعن ثمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. وأن حديثي دج ثمرة ابن جندب يشي مزال الله صلى الله عليه وسلم ياكسن تيناي استغفاري دممني مزاد ماتا أقوة جمعة. ما رواه البزار بإسناد اللين حديثي نضعيف. شواء النبي نايكي قنتر مسلمين مزاد ماتا ديموس استغفاري ران جمعة وانا ضعيفي. Amma tabbas annabi yana wa musulmai maza da mata addu'a lokacin da duk bukata ta kama, kuma har yake kwadaitar da mu wato falalan da ke cikin yawa mutum addu'a, musulmi dan uwanka kai masa addu'a ta dare daidai lokacin da bai sani ba. Yace babu yanda za a yi ɗayan ku yawa dan uwansa addu'a ta gari a lokacin da bai sani ba, ba ce sai mala'ika, sai Allah ya turo mala'ika yana ce masa walaka mislu zalika, kai ma abinda ka roƙa dan uwanka Allah baka irin sa. Tana cikin addu'a da ake karba, wato du'aul mu'min li akhihi an zahara al-ghaib. Wa an Jabir ibn Samura anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana fi al-khutbati yaqra'u ayatin min al-Qur'ani yudhakkiru an-nas. Annabi sallallahu alayhi wa sallam ya kasance a cikin hutuba yana karanta ayoyin al-Qur'ani, yana tunatar da mutane, wato ya kawo ayoyi masu magana kan aljanna ko masu zaburarsuwa, masu tsoratarwa da firgitarsuwa game da gidan wuta, ayoyin at-tazkir wal inzar. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ne ruwaito, asalinsa kuma yana cikin Sahih Muslim. Wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'a. An karɓo hadisi daga Tariq ibn Shihab, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita juma'a haƙƙi ne wanda yake wajibi akan kowane musulmi fi jama'a, kuma ya yi ta cikin jam'i, wato ba zai yi shi kadai ba. To shine suka ce jama'a din nan da annabi yace shine daga uku zuwa abin da ya sama, mutum biyu ba su zama jama'a ba. Shine madogar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da suka ce daga uku zuwa abin da ya sama. An gane ku? Dole ne akan kowane musulmi illa arba'a, sai guda hudu kawai. Farko mamluk, bawa, ba dole ne je juma'a ba. Na biyu wa mara'atun, da mace, ba dole ne je juma'a ba. Na uku wa sabiyun, yaro wanda bai balaga ba. Na hudu wa marid, da mara lafiya. Waɗannan guda hudun ba dole ne akan su je juma'a ba, amma in sun je kuma ta halatta, in sun je ta yi suna da lada, amma ba tilas bane ba. Bambancin su da sauran mutane, duk wanda baya cikin su shi in bai je yana da laifi wajen Allah, amma su ku ko ba su je ba su da wani laifin ko bai wajen Allah. Wannan hadisi ne rawahu Abu Dawud, Imam Abu Dawud ya ruwaito shi. Wa qala lam yasma' Tariq min an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu Dawud yace shi Tariq ibn Shihab bai ji hadisi kai tsaye ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. An gane ku? Wato kamar ni ina ganin kawai mursali ne. Wa akhrajahu al-Hakim min riwayat Tariq al-Madhkur an Abi Musa. Amma ko inda hadisin ya zama to muttasil, wato shi Tariq ya ji ne daga bakin wani sahabi, daga bakin Abu Musa al-Ash'ari. An gane ku? Da wannan hadisi haka yazo, a wata riwaya ta hadisin yana nuna cewa cikin waɗanda aka togace da aka ce mamluk wa maratun wa sabiyun wa marid, sai aka ce wa musafir, haka wa matafiyi, shi ma juma'a ba dole bace akan sa. A wata riwayar hadisin an kawo matafiyi a ciki, anan ne marwayin ya takaita bai kawo matafiyi ba, amma hadisin da ya nuna matafiyi shi ma ya tabbata. Wato kenan kaga da bawa, da mace, da yaro karami wanda bai balaga ba, da mara lafiya, da matafiyi, duk juma'a ba tilasti akan su ba. Cewa ba tilasti akan su ba, wannan baya nufin cewa haramun ne su yi idan sun yi ta suna da falala, amma watillan ne su yi ba. An gane ko? وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كبو حديث لك عبد الله بن عمر الله سكار الداء قريش يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ليس على مسافر جمعة واتو متى في باب جمعة أكنت وانا حديث دعك كاو متى في كتب باترد عن هذا الشيء سورا با رواه الطبراني بإسناد ضعيف إمام الطبراني رويته شهد سنة ذي ضعيف شيء كده هذا أنت ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. عبد الله بن مسعود يقول من ذا الله يكسنتي إذن يديك أكم منبر انت ينازع استقبلناه بوجوهنا فسكنتيش دفسكوكم مغباطيا. ابن هذا الشيء شما رواه الترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة أما هو حديث ديك مس شيدا دقى حديث براء ابن عازب أو ابن خزيمة معنى دي حديث إذا أنسى مزري تلف مسا يكذب حديث حسن وأنن كهكا إكي بكاتا لما إنزي هدوبا زي سكنت جماعة دوادا فننسو جماعة لوك لما إنزي هدوبا كما كوانا كاللنسا dukkan mai wani abu duniya shigar tattis yana bukatar mai shuru ya tara hankalinsa wajen mai liman ke faɗa shi yasa aka hana mutane yin magana. Wa an al-Hakam ibn Hazm radiyallahu anhu qala shahidna al-jum'ata ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qama mutawajjian ala athan aw qawm. An karbo hadisi daga Hakam ibn Hazm yace shahidna al-jum'ata mun halarci juma'a ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da annabi zira da mutun Allah tabbata gare shi fa kama mutawajjian ala asa sai tashi yana mai dogaruwa akan sandarsa aw qaus ko kuma baka. Rawahu Abu Dawud, wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi kuma hadisi ne hasan, wato hadisi ne da ake hujja da shi. To shine Ibn Qayyim ke cewa annabi yayi haka lokacin ba riga an gina mambarin sa ba, yace tun daga ranar da aka gina mambari a masallacin annabi to babu wanda ya taba ganin shi da sanda ko baka wajen yin huduba, baya dogaro da su, amma lokacin ba mambari a kasa yake yin sallah sai dogar sanda haka. Juma'a, ranar juma'a da daren juma'a, daren juma'a kamar yau kenan ana yi gobe juma'a, lokaci ne na yawaita salati ga annabi, yace domin salatin ku gaba ɗaya ana bujiro mun da su. Juwane yayi, wane yayi, wane yayi, sai wani sahabi yace kaifa turadu alayka salatuna wa kad aramta, tayaya za a bujiro muka salatin muka gane bayan ka riga ka rindiji ka zama kasa. Sai annabi ce inna allaha harrama alal ardi an taakula ajsamana, Allah ya haramta ka kasa tana mu annabawa muna nan yadda muke. Da haka a daren juma'a da ranar juma'a duk wanda ya annabi salati Allah zai isar masa, to ta hanya da shi Allah din ya sani. Wannan yana imani da shi ne daga cikin al-iman bil ghaib, sai da baka iya sanin yaya abin zai faru, amma tunda annabi ya faɗa shi ne ma yanzu wannan hawa in huwa illa wahyu yuha. Sannan kuma akwai hadisin da ke nuna farallan karanta suratul kahf a ranar juma'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna farallan karanta suratul kahf a ranar juma'a, a ranar ko da saka kafin ka tafi masallaci ko bayan ka dawo daga masallaci duk lokacin da kai ta ko a masallaci, wannan abu ne mai falala kamar da annabi ya nuna cikin hadisi. Na ya kuwa hadisin da ke nuna haka tabbas ba zai iya tuno waye ruwaito shi ba, amma tabbas akwai shi. A iyakacin tunanin da shi sahihi ne. Jiya an yi wannan magana, juma'a idan ta da idi ba. Idan juma'a ta hada da ranar idi, juma'ar wajibta ta ya faɗi a kan mutane. Idan mutum ya je babu laifi yana da lada, an bai je ba kuma ba da laifi. Shi kenan a dai wannan ranar shi kenan juma'a ta faɗi wajibta. Wanne? Wanne? eh da annabi yace wanda yaga dama ya ji juma'a wanda yaga dama zauna gida sai ce wa inna mujammi'una amma tabbas mu kan zamu ji juma'a haka annabi yace kuma wace ko Na'am zai azhar juma'a ce wajen sun ce fada kai idan zo na gida zai azhar akwai wani hadisi mursal cikin Abu Dawud wanda yake zo na an yafe maka har azhar din amma mursal da hadisi ne sai dan karin gai shi wata rana ya abin da dinka dai yana cikin fikihu suna ya kawo shi amma hadisi ne sai dan mursal na matsala
ne da
ita kona shi shi ne mafi alkhairi duk wadda aka bata tufafi da kurasa a jikin mafi kyau ta kona shi don me za ta kyautar ta ya tabar na suke na yi
bayan da ake cewa akwai wata ranar da kuma na najeriya ne ba aiki a saboda lahiri
kamar ya ba a binciki babu wannan ranar da za a ce an bai wa mutane yanci yau ku yi komai ba za a rubuta ba babu
idan samu ka idan ku yi a cikin yau ranar da cikin da zama da cikin ma'aikata ne a no shi bai kama kana zuma ba sai ranar da ya muka akwai ranar musamman da aka waye doku wanda ba a yi wani biyu
wannan ranar babu ita a musulunci babu wannan ranar ina ga sai mu tsaya wannan babin ko da yawa akwai abin da na yi na jinka idan aka sa fenti a jikin tufafin cross din za a daina ganinsa in za a daina ganinsa ta yadda ba zai bayyana ba kuma ta yi amfani da zanen ta wata hanya babu laifi amma abin da nake muka sanar ne yanzu a titi za ta yi daga ne ka samu ta fenti kuma ta cigaba da sa zanen da fenti ya ka jiki a san duk yadda za a yi dai a fatar da cross din baya halatta mutum musulma ko ma namiji ya sa kaya da ke a kuma cross din baya halatta eh kaga duk ya kamata a lura a ke yi bismillah
hadisan da kowace hadisi da wadda suka ce a nan sama da wasu mai yankin wadda ya ga koda sun kere a kan hanya sun yi alamun cross a raba su ya tabbata ya inganta
wallahi ban taba jinsa masa yanzu wallahi ba za su ya inganta ko bai inganta ba wallahi a'lam shi fa wannan da ya kawo daban ba abin da'a da na ji dai abin da ya faɗa daban da kai abin da ka faɗa shi ya ce ba a bincike ne gaba ɗaya akwai wata rana ta musamman wanda mala'iku gaba ɗaya nan ba su aiki ba su binciki kowa ba kaga kai ba hauka ka faɗa ba kai abin da ka faɗa hadisin da ka faɗa ingantacce ne annabi ce duk wanda ya mutu ranar juma'a ko da ranar juma'a ba za a yi masa azaban kabari ba kaga cewa ba za a yi azaban kabari ba daban da shi abin da ya faɗa dan kar ka hada su da juna daban daban ne naka da ka faɗa ya tabbata akwai hadisi a kai yau na nabi
a kana sallah
zuwa a cikin tulashin da shi ne.
Allah ya namanta, namanta da suke. Wannan yake cewa waɗanda juma'a ta kubuce musu za su iya yin sallar azhar a matsayin jami'i, za su iya yi musamman idan a wajen masallaci ne, inda mai mai jami'i a masallaci da yake limami ratibi ko san makaruhi ne. Alwala da ake yi da wankan juma'a, shin za a iya yin sallah da wannan alwalan? Za a iya zuwa sallaci juma'a da ita? Kuma dokokin da suke kan mai sauraron hutubar sallar juma'a suna kan mai sauraron fassarar hutuba? Idan liman na tsaye, duk abin da yake yi ko da yake ko fassara ko larabci yake sunansa hutuba, dole sai su lokacin da yake kan mimbari fassara ce yake yi, larabci yake karanta, dole kai su duk sunansa hutuba. Dan daga liman ya hau shi ne aka fara hutuba, ya hau kan mimbari ya fara shi ne aka fara hutuba. To saboda haka lokacin dole mutum ya shi. Amma maganar shin wankan da mutum, alwalar da mutum zai yi a cikin wanka na juma'a zai iya sallah da ita, zai iya sallah da ita, duk da cewa wasu malamai sun ce ba zai yi ba tunda alwala ce ba ta farilla ba, alwala ce ta nafila. Amma dukkan alwala matsayin su daya, matukar ba abin da ya warware ta shi kenan zai sallah da ita. Ka fahimta da kyau mai tambayar? To wannan ba hutuba ya zo yi ba, a wannan ba hutuba, baya hukuncin liman ta yadda za a ce idan liman ya zo abinda yake hawa kanmu na haramcin magana ya hau kanmu lokacin da wancan ke abin nan. Kamar da sanar lafiya? Suna nafila? Ya halatta idan sun zo a makare. Amma akwai banbanci tsakanin wannan da sunna qabliyya ta juma'a, akwai wanda suke yawa juma'a sunna qabliyya suna cikin masallaci a zanzu da ya yi kiran sallah sai su ce za su yi nafila, to wannan bid'a ce. Amma wanda zuwa ya yi ko liman na faɗuwa kaga shi zai ta jiya sun basu, wannan mun karanta hadisin jiya nan.
Salamu
alaikum. Wa
alaikum salam.
يعني هذا كان يقول يوم الجمعه فيها ونيمه ومن يتصلى بالصلاه وان يوم الجمعه واجب على كل مسلم يعني واجب باينه نفهم واجب بينه نفهم تاكد الاستحباب كرفقوا مستحبنتي حكمه صلاه الجمعه dan saboda karenar da take ita ce ta hana ya zama wajibi saboda karenar wancan hadisin da annabi ke cewa man tawadda yawmul juma'ati fa huwa da wanta waman ittasala fa al-ghusl afdal, sai wanda ya alwala ta isar, amma wanda ya wanka to shi wankan yafi. Wankan juma'a ba wajibi bane, ba mustahabi ne, amma zahiriya sun wajibta shi, sun ce tilas ne sai mutun yafi. Banda ma tilas ta kuma yace ana yin wankan ne dan yinin ba dan sallah ba, dan an ce guslu yawmil juma'a yace dan yinin ake, dan haka ko bayan la'asar ne ka yi yau na roke da dawon wanda ai ina cikin maganganu da suke ya sabawa abin da yake manufa. Na
amma
wanda kamar ana jin ka bace ba za ka je makulaci ba sai da bashi, kuma ka tada fa kuma ba za ka je ba an mutunta maka biya kada shi kilas ka biya dan ka ji, ko idan to baka da shi shi kuma dole ya maka jinkiri, wa in kana zu usratin fa nazratan ila shi wanda ke bin ka bace shari'a na masa magana cewa in baka da abun biya yayi maka jinkiri, amma da zai ci ya yafe ma da shi ya ba alkhairi. Kada ana ina na hannu zuwa juma'a amma duk wanda ya ci tafarnuwa da wanda ya ci albasa, wannan annabi ya ce kar ya kusanci masallacin mu ko juma'a ko sallar jami'i, mutum ba zai je ba. Yace li'annal mala'ikata fata'azza mimma yata'azza minhu banu adam, saboda mala'iku suna cutuwa da irin abin da dan adam ke cutuwa da shi. Shine malamai suka ce ba tafarnuwa da albasa ba, dukkan wani abu da zai gadar maka da warin baki bai kamata ka ci ba ka je jami'i. Ka gama cin taba dan babu aulaki da ba zai zo masallaci ba, don zai cutar da mala'iku, zai cutar da bayin Allah. An gane ko? Shi yasa annabi sunantawa al'umma aswaki, aswak yake ba dan kar umatanta al'umma ta ba, da na umarce su da yin aswaki a kowace sallah, saboda mutum ya kasance kullum bakin sa tsotsace ba zai cutar da mutane ba idan ya zo masallaci. Zai daga kokari yana tsaftace jikinsa don larurar daban kuma kazanta daban, a kowane zarin ya samu larurar sai mai da kai shi kazami kuma. Na wannan sai ya gadar wannan kazantar da mutum zai yi sakamakon ya samu larurar ta kuturta, ko da farkon kamuwarta ne in akwai kazanta. Dama galibi daga cikin abin da ke haifar da ita akwai kazanta din, to kuma sai ta ƙara haɓaka. Na
wani hadisin da nuna cewa annabi ya ce a guji kutare kamar yadda ake
guji kutare. Eh, hadisi ne sahihi, sirra minal majzu wa firaraka minal asr ba. A ai ba za a hana shi ba, amma kayan ce ɗin ka gan shi ka gudu. Rizazin ibra hana ce wannan hadisi, akwai hadisi kuma daban waɗanda suke kishiyarsa. To shine Ibnu Qutayba ya hada su a cikin littafin Ta'wilul Mukhtalaf fil Hadith, wato akwai hadisi biyu wanda a zahirinsu kamar sun ci karo da juna amma ba su karo da juna. Shi hadisin da yake cewa idan ka ga kuturu ka gudu kamar yadda in ka ga zaki kake guduwa, yace wannan ana magana ne ga mutumin da yake mai raunin imani wanda yake da karancin tawakkali. Amma in ba haka ba, ai ga hadisin mutum 70,000 da su shiga aljanna, saboda mai saboda tawakkali ba sa canfi, ba sa cewa dan zauna wuri mai kaza shi zai dauki cuta kaza, fallan su kaga za su shiga aljanna saboda wannan. Da shi kuma hadisi yace idan ka gan shi ka gudu, shi da aka ce wannan hadisin yana magana ga waɗanda imani ya nuna a cikin zukatan shi, wancan kuma yana magana game da masu raunin imani. In mutum yana da karfin imanin da ya riga ya san cewa lan yusiba na illa ma kataba Allahu lana wa maulana, sai ya zauna ga shiga kuturu ba komai. Eh, to wannan kuma matakai ne suke ɗauka daban, duba da cewa sun dace da shari'a ko ba su dace ba, sannan matsaloli ne wanda an yi jima'i a kansu ko akwai sabani a kai. Shi yasa duk abin da ya shafi alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa, fatawa ɗaya ba ta iya warkar da kai. Idan haka ne, in zaka je Makka za a yi maka auto, in zaka je Makka kuma za a tambaye ka passport, za a tambaye ka visa, kaga duk waɗannan abubuwa ne ai manzon Allah bai min sultan. Dan ɗakin Ka'aba ba wanda yake da iko a kansa, ɗakin Ka'aba mallakar duk kowane musulmi ne, sawa'an al-akihu fihi wal ba'd, da ɗan gari da baƙo duk ɗaya ne. Har ma ɗansu malamai suna ganin a Makka ka ware gida ka rinka karɓan haya ma haramun kai, sai dai ka bar shi a gina, kowa ya zo ya zauna ya ci. To amma duk da haka yanzu ka zo ba za ka je ka yi aiki da wannan fitowoyin na malaman nan ba, ba zai yiwu ba. Za a tsare ka, sai kana da visa, sai kana da kaza, sai kana da kaza. To ka ga waɗansu hukunce-hukunce ne suka zo na alaƙoƙin duniya wanda babu yadda za ka yi da su. Ayoyin ka ko hadisin ka sai suka rasa yadda ba za su yi aiki ba a wajen. Wato an yadda cuta tana iya tasowa daga jikin wannan ta fada jikin wannan, amma kai ba a son ka furta cewa wane ne ya jefe ni da cuta, wannan yana karye wani bangare da tauhidinka idan mutum ya faɗa haka. Amma an yadda cuta tana faruwa daga jikin wannan ta fada jikin wannan, wannan an yadda akwai haka, kuma haka yana faruwa da izinin Ubangiji. Suka ce abin da yasa ba za ka ce wane ne ya jefe ni da ita ba, mai yiwuwa sai ka zauna da mai cutar kai baka ɗauka ba, wani ya zo ya zauna da shi ko wanda ke ɗauka ba ga wani ba, haka tana faruwa da cuta ba. To ashe wannan faruwar cutar ba ita cutar ce take da tasiri ita da kanta ba, sai da izinin Ubangiji da ganin damarsa. Da haka kai ka jingina abun zuwa ga cutar ko mai ita, cewa wani ya harbe ni da mura, wani ya yi min kaza da kaza, a kar ka jingina zuwa ga wannan, dan mai ikon ɗauko ta daga jikin ne ya yaɗa ta cikin wani shi ne Ubangiji. amma an yadda kai kai ittikhazul asbab dukkan sababi ya halatta ka rike shi a cikin musulunci al-akhdhu bil asbab kuma la yunafi at-tauhid wa la yunafi at-tawakkul ruko da sabab ba baya rushe tauhidin mutum baya rushe tawakkalin mutum idan ka san cewa akwai cutukan da an riga an san sari'atul intishar bainan nas kamar cutar TV da menene da menene irin wannan idan ka san masu su karka je wajen tunda sai ka aiki da wancan hadisin fir min al-majzum firarka ila al-asad da duk cutukan da bincike na ilimi ya nuna suna da saurin yaduwa tsakanin jama'a wannan bai rushe tauhidi ko tawakkali ba amma ya faru jikinka kace wani ne ya harbe da shi to shine ba a so kace shine na taimaka dukkan cutuka wanda bincike nuna suna yaduwa a tsakanin jama'a ta hanya kaza da hanya kaza yana daga cikin ruko da sababi ka nisanci wannan sababban dan kan cutar ta same ka amma in ta same ka ba za ka ce wannan ne zai fi ba ka fi ce wannan da kyau kowane irin abu Allah ya sa masa sababi yanzu daina jin yunwa sababinsa shi ne mai cin abinci daina jin kishinawa sababinsa shi ne mai cin ruwa amma ba akwai lokacin da mutum zai kamu da wata cuta bai ya ci abinci ya ji bai goshi ba ko ya sha ruwa ko duk bayan minti biyu jin makogwaransa kamar an soye shi ashe wannan sababin yanzu Allah ya hana shi aiki da can Allah ya sa sababi kuma ya hana shi aiki a wani lokaci to kamar haka ne sababin ɗaukar cuta kaza shine kasancewa kaza to sai sai ka nemi sunnan sababin ɗaukar cuta ta faru amma in ta faru ko baka cewa cutar ce izinin Ubangiji ne Allah ya riga ya kaddara ta same ka wanda ya zaka amma dole mutum ya nisanci sababin dole mutum ya al-aqlu bil asbab wannan yana da cikin matsaloli masu wahala akan imani a babin tauhidi irin abubuwa da za ka kai riko da sababi sannan kuma ga tawakkali ko alƙadar cewa Allah ya ƙaddara kaza sannan kuma ga kaza wannan yana matsaloli masu abun da dantun malami sun yi al-aqlu bil asbab la yunafi at-tauhid wa la yunafi at-tawakkul riko da sabab ba wannan an dora mana sai kai riko da sababi tunda Allah ya sanya abu zama sababi Allah ya sanya cin abinci ya zama shine zan dana jin yunwa sai in ci ba zan ce ba a zan zauna haka idan Allah ya ga dama in ji yunwa Allah bai ga dama ba zan ji yunwa ba wannan abin da na faɗa haka ne ko ba haka ba ne sai Allah ya ga dama to amma ya sa mun sababi sai in kauce sababin ba zan kauce sababin to haka cuta bincike ya nuna cewa ana ɗaukar cutar AIDS ta hanyar zinace-zinace ta hanyar kaza aiwa mai AIDS allura sai ma a zo a yi maka ta hanyar ko a yi maka in kan farce an yi wa wani mai in kan farce an yanke shi jinin ya ɗiga a jikin almakashi kuma aka zo aka yi maka jinin ka ya haɗu da duk cutar za ta iya shiga bincike ya nuna haka kaga zama dole in yi ittikhazul asbab in yi taka tsantsan lokacin da za a yanke wani farce in yi zanto ko ina da almakashi na hana kaina da yayin ka zo in ce ga almakashi na yanke mun da shi ka tafi ka bar mu ba shi ne ba al-aqlu bil asbab amma idan kai wannan sai a ce ai bature ne su mutanen mu duk wani abu na ka'ida sai su ba turawa a maimakon su bai wa musulunci matsayin to da su turawa a musulunci duk suka saci kayayyakinsu da za su morewa rayuwa su ji daɗi suka kyale musulunci suka ji ɗaukar shi mu kuma da mun ga mutum da tsari sai a ce wannan ai turanci ne ma'ana idan kai rashin tsari to shi ne ka yi daidai wa alaikum salam wato wannan matsaloli na kasa ilimomin shari'a zuwa ga shari'a da tauhidi ko shari'a da aqida ba ko ne cikin musulunci a dacin gudun duk ana magana akan waɗannan ababai ne guda ɗaya yanzu littafin ash-shari'a na Imam Al-Azhari idan ka duba cikinsa dukkansu matsalolin tauhidi ne matsalolin imani da tashin kiyama azabin kabari Yajuj wa Majuj saukar annabi Isa menene duk matsaloli ne waɗanda suke shafa aqida tsantsa amma ya samu su tsunami saboda duk abu ne. Da haka Allah ya ce da annabi sun maji annaka ala shari'atin min al'amri fattabiha wa la tattabi ahwa alladhina da aqida da tauhidi a ware su daban a ce aqida daban shari'a daban wannan daga baya ne wannan islahi islahin wannan daga baya zo amma in ba haka ba a musulunci duk abu ɗaya ne an gane ku Imam al-Bukhari dan ka duba littafi kitabu yazo kitabul wahyi yazo kitabul iman yazo kitabul wudu da cikin babu guda fa a cikin littafi guda da ware ta fata haka saboda duk ɗaya ne kawai to auren su wani cewa shari'a daban aqida daban matsalolin shari'a in kai sabo ba komai amma matsalolin tauhidi kuma nan akwai kaza a ciki duk wannan yana daga cikin abin da ilmul kalam ne asalin abin da ya haifar da wannan fassara ilmin philosophy zuwa harshen larabci a lokacin Khalifa Ma'mun shi ya wargaza wannan tsari wannan kuma da kuma daukan tauhidi na ash'ariyawa a matsayin shine tauhidi na ahlus sunna wanda duk wanda ya karatu anan kasar ya karanta cewa tauhidin ash'ariya shine ahlus sunna su dai kawai za su mayar da masari ga mu'tazilawa da murji'a da suwaye amma su idan sun ce ahlus sunna wal jama'a suna nufin su a shahira wanda kuma su ma ba layin ahlus sunna suke ba an gane ku to matsalolin ne ba a raba su da juna ba a cewa wannan a shari'a daban wannan abin da dukkan su da shari'a din da aqida da menene da menene dukkan su madogaro su shine qala Allahu qala Rasulullah to ya za a yi a cikin wahayin da aka so karawa annabi anan ya haramta maka anan ya halatta maka anan ya kaga ba zai yi ba ita ya zama tuka da wara cikin addini Allahumma to da kai shikenan malam waye aha
Allah ya kai magana kan addini ne na
idan dai musulmi ne bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce karya kashin musulmi lokacin da yake matacce daidai yake da karya shi lokacin da yake da rai sahabbai suka ce ma'ana yana nufin fil ismi wajen girman laifi an fahimta ko saboda haka duk malamai sun yadda cewa ba a yadda ba a farka ko a yaga ko a bangare wani abu na gawar namiji mummuni mace ko namiji inda mutum mummuni ne amma gawa ta kafare wannan ba ta da wani alfarma idan kafire idan an fafarka an koya mutane kun ga inda ko da take nan ga inda yake aka koya musu aikin likitanci ba koyo amma musulmi bai halatta ba bai halu min rahawa tunda ba daidai suke ba da musulmi da kafir kuma
nan gere sai su
gurbanin kiyaye wajen tarihi ko gawa dan su tabbatar cewa in aka wa gawar musulmi ta addanci suna da laifi wurin Allah an gane ku da haka ka musulmi duk inda gawa su take ana lallaba ta ne a hankali har aka yi shi makabarta kuma aka ajiye ba a cewa to ne kabarin aka wani wuri ko ayi kaza kaza amma kaga lokacin da annabi zo Madina inda ya masallacin sa makabartan kafirai ce amma ta da aka kwashe ka so son ajiye jefar ba su da wata kima aka zo aka sake ciko a wajen aka tayar da abin da aka yi ginin masallaci kawai da hadisi ne cikin Bukhari malam yau kai tambaya wajen biyar sai a kura haka insha Allah kuma kamar yadda kuka sani cewa gobe za dai mu yi karatun safe amma ba za mu sami yin na magrib ba saboda gobe insha Allah za mu je Yola ko ta gaita da aka yi mun ba zan dawo ba sai ranar Lahadi amma dan ranar Lahadi akwai karatu insha Allah akwai karatu ranar Lahadi da magriba sannan bayan isha kuma akwai wata wani da za a yi amma dai wanda suke zuwa karatun safe gobe za mu iya karatun safe insha Allah kafin mu tafi sai kuma walima ta za a yi yanzu ta bayan sallar isha yi ita ma nan da wadansu mintuna masu zuwa ban san
wurin
kofar gidan sarkin dawaki an gwan dawaki
an gaba da kada mutane ki abinci biyu ne kada a kwakwaran da ya abu in gaji ka santa kawai za ka yi insha Allah farin ban ku jira malin za ka yi ta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا يقوى مسلمي إنا من بيسوا تأدين مسلم في السلام عليكم ورحمة الله. بوديات تبتع الله سبحانه وتعالى ديتارا معونا يمتشي نال حميد دران جمعة أيوانا رانا تترى دورة شعبان وطوام الزبط أولا شكرا تدبو لتريكو تدو شاكرا باين جدر مزا الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة وانا داتي ليمتي ناعترين لشدا دورة شاكرا شكرا تدبو لتريكرا لتسعين دقو دون فرقو زنسو عن باية هنزريقة ينقوا saboda mura da nake dan fama da ita da rashin karsashin jikina ba kamar kullum ba, dan haka ne ma abinda zan faɗa na taho da littafi, idan bakwalwata ta kasa taimakona da abinda zan faɗa littafin ya tunatar da ni a hannuna. Kasancewar wannan taro an ce na walima ne ko? To duk inda ka ji an ce walima kuma aure ya riga ya yi ta, domin sai an yi aure da sannan ake yin walima, kuma walima aiwatar da ita a aikace koyi ne da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi zai da mutum tabbata gare shi lokacin da Jabir dan Abdullah ya yi aure, annabi ya ganshi ya ce da shi aulim wa law bishatin, ya kamata ka yi walima ko da da wato ainihin akuya ce da zaka yanka a dafa naman ko a soya ko a yi romo a gayyaci mutane don su amfana da shi. Saboda haka yin walima raya sunna ne cikin sunnoni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nan take kuma godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga ni'imar da yayi wa bawa ta yin aure, domin shi aure din kansa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Alal hakika rayuwar aure rayuwa ce mai albarka, domin rayuwa ce wadda annabawan Allah suka sunnanta ta. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Ubangiji ta'ala yace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hakika mun aiko da annabawa da manzanni kafin ka, wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, kuma mun arzuta su da mata na aure, kuma mun arzuta su da zurriya. Wato kaga kadan daga cikin fa'idojin aure raya sunna ne daga cikin sunnonin annabawan Allah, amincin Allah ya tabbata gare su. Baya ga haka, abu na biyu daga cikin fa'idojin da za a iya samu karkashin rayuwar auratayya, da aure ne ake samun ɗa, wanda ɗa kuma babban jari ne a rayuwar mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salat, idan dan adam ya mutu dukkanin ayyukansa da yake samun lada sun yanke, sai ta kafofi guda uku. Kafa ta farko sadakatin jariya, mutum ya kasance yayi sadaka jariya. Abinda ake nufi da sadaka jariya, dukkan wani abin da za a iya amfanuwa da shi koda bayan rayuwarka, kamar mutum ya gina masallaci ko ya gina makaranta ana karantar da ƴaƴan musulmai addinin musulunci a ciki, ko ya tona rijiya mutane suna amfanuwa da ruwanta, ko ya dasa itaciya mutane na sai inuwar kuma suna amfanuwa da ƴaƴanta. Dukkan wani abin da mutum zai assasa ya gina, wanda bayan rayuwarsa abin zai ci gaba da wanzuwa, wannan shine ake kira sadaka jariya. Ladan yana kaiwa mutum cikin kabarinsa ko da bayan mutuwarsa ne da shekara 100. Abu na biyu, ilmun yuntafa'u bihi, mutum ya bar ilimi da za a amfana da shi, kamar mutum ya wallafa littafi wanda yake dauke da koyarwa ta addinin musulunci, ko ya fassara wani littafi daga wani yare zuwa ga yaren mutanensa don su karu da shi, ko mutum ya karantar da mutane maza da mata addinin musulunci yayin da duk suka aiwatar da abin da ya ilmantar da su a aikace ko da bayan mutuwarsa ne da shekaru masu yawa ladan zai kai masa har inda yake. Abu na uku, waladin salihin ya da'ula mutum ya kasance ya bar ɗa na gari wanda zai rinka tuna shi yana masa addu'a. Kaga ko ba a samun ɗa sai ta hanyar auratayya. Da haka daga cikin fa'idojin aure a cikin addinin musulunci akwai samun ɗa wanda shi ɗa ɗin nan wato ainihin ba ƙaramin jari bane ba. Ɗa a matsayinsa na ɗa ba tare da bambance mace ko namiji ba. Dan auren Allah ta'ala wato yana da damar ya baka ɗa namiji ko ya baka ƴa mace ko ya haɗa maka a garwaye maza da mata, duk wannan ganin damarsa ne. Duk abin da Allah ya baka na ɗa ya zama lalle kaiwa Allah godiya a gare shi. Karka ce kai zaɓin ka shine ɗa namiji, dan Allah ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ba ku san ba wane ne zai muku amfani. Kai yi ɗa namiji bai amfane ka ba, ƴarka mace ta amfane ka. Saboda haka sanin amfanin abun a wurin Allah ta'ala yake. Wannan kaɗan daga cikin wato fa'idoji da amfanin aure kin. Sannan kuma daga cikin amfanin aure a cikin addinin musulunci akwai mutum ya katangance kansa daga zina. Babu abin da za ka yi ka tangance kanka daga zina sama da a ce ka yi aure. Da haka ne in har mutum na da ƙarfin sha'awa ma mace ɗaya bata ishe shi ba, shari'ar musulunci ta ba shi dama ya yi biyu. In biyu ma sun yi masa kaɗan ya yi ta uku, in ma sun yi masa kaɗan ya yi ta huɗu. Fankihu ma faba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Amma yin mace sama da ɗaya wannan sai ga mutumin da yake da tabbas cewa zai iya gudanar da adalci a tsakanin matansa. Amma duk mutumin da ya san cewa zuciyarsa ba ta da kwari, mai yiwuwa zai iya karkata zuwa ga wance ya manta da wance bai kiyaye haƙƙinta ba, to mafi kyau ya tsaya da mace ta. Abinda ne nake so an kai gare shi, yin aure ɗaya ne daga cikin hanyoyi da za su katangance ka daga zina. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wato ya ku taron matasa wanda duk ya sami ikon yin aure a cikin ku toye aure. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-qalb. Dan shi aure din nan shine abinda zai sa mutun ya rinsa idansa, ba zai rinka yawan kalle-kalle ba akan titi. Shine kuma abinda zai katangance mutun ta yadda ba zai auka cikin zina ba. Sai ya ce wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Wanda ko baya da ikon yin aure, to abinda ake bukata da shi shine ya rinka yawaita azumi na nafila, domin azumi yana kariya sha'awar mutum, ya rage maka sha'awa ballantana abin ya gallabe ka, ya fi karfinka ta yadda shaitan zai samu daman janka zuwa ga zina. Saboda haka dai duk waɗannan suna daga cikin fa'idojin aure. To idan an tashi yin aure, shi namijin da zai aure akwai siffofi na mace da ya kamata ya kula da su. Haka su iyaye da za su aurar da ƴa akwai siffofi na miji da ya kamata ya lura da su. A nan gurin ana magana ne da iyaye, don ita mace ba ta aurar da kanta da kanta. Mace ko da ta kai shekara 100 ta fi kowa hankali da basira a zamaninta, da tunani da hangen nesa, tana da takardar shaida ta zamani da ta kai ta samu profesa, bata isa ta aurar da kanta da kanta ba, dole sai da namiji ya aurar da ita. Namijin nan ku ko da ɗanta ne na cikinta, matashi ɗan shekara 16 ko 17 dole shi ne zai zama alwalinta, ita ba za ta aurar da kanta ba da kanta. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba wanda za ta aurar da kanta face mazinaciya. Amma mace in dai ta san menene musulunci dole ta samu alwali. To shi kuma alwalin mace mutum ne da ake son ya zanto mai kamala, mai sanin ya kamata, kuma koya yana da ilimin addinin musulunci, kuma ya goge dangane da yadda rayuwa take a zamaninsa. Don waɗannan su ne al'amuran da za su bashi damar zaɓawa wanda yake wa wakilci miji na gari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atakum man tarzauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Abinda ake bukata game da alwali na mace, game da wakilin mace, ga dukkan mutumin da ya zo na neman yarka ko wanda kake wa wakilci, abinda ake so ka lura da shi al'amura guda biyu. Al'amari na farko rukunsa da addini, mutum ne wanda an san shi baya sakaci da addini, salloli guda biyar kuma kokarin yin su a cikin jam'i. girmama iyaye, girmama makwabta, yana zaman lafiya tsakaninsa da makwabtansa, mutum ne da ba masifaffe ba, mutum ne da ba dan giya ba, ba dan kwaya ba, ba mutum ne wanda yake shashashan maza ba. Wannan yana rike da addini. Abu na farko kenan, abu na biyu ɗabi'unsa, wato su ne khuluq. Ana bukatun ya zanto mutum ne mai haƙuri, mutum ne mai kyauta ba marowaci ba, mutum ne mai juriya ba mai saurin fushi ba, da sauran dukkan waɗansu halaye na kyautayi, irin wanda za a ji labari ko a gani a ce Allah san barka. Bayan mutum ya samu siffofin nan guda biyu, ga addini ga kuma ɗabi'u na gari, akwai abin da ake ƙara nema kuma? Ina tambayar ku, akwai saura? Eh? Akwai saura? Ya zanto yana da aikin yi. Idan mutum ya zanto gashi da addini, gashi da halaye na gari, amma bai da kokoro, to ya za a yi kenan? Shi da kansa sai an ciyar da shi a gida. Ga kwanansa ga na kannansa. Don ranar da ya lati bai je ɗauko kokonshi da safe ba, to yara za su yi awon gaba da shi. Kuma a ranar sai dai ya bi abokanai. Ya bi waccan inuwa, ya bi waccan inuwa. Za a ba shi aure? A ba za a ba shi. Baya da aikin yi, baya da sana'a, ya zai yi. Daga yana zai ciyar da ita. Sama ba ta ruwan zinariya ballata na azurfa. Dole sai yana da sana'a ko minya ya ɗinta. Wannan ya bayyana a sarari lokacin da wata mace ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam take neman shawara daga game da zawarawa guda biyu da suke neman ta da aure. Daya daga cikin su Abu Jahl, na biyu Muawiya. Tace wa ya kamata in aura daga cikin su? Annabi sai duk rabu da su. Yace Abu Jahl dai dukan mata yake, da kin yi laifi zaki ci dukan tsaya a gidansa. Kaga ba zan baki shawara ki je gidansa. Bai da abu. Sufyan kuma yace su'ulukul la malal, bai da kowa ka aljihunsa. Yace dan haka idan kina son mijin aure, fanki hi Usama, ki je ki aure Usama ibnu Zaid. To karkashin wannan kenan abinda ake bukata ga dukkan mutumin da zaka wa aure, da zaka ba shi aure na yarka ko da kake wakilci, yana kokarin riko da addini gurgudan hali, yana da halaye na gari, sannan kuma yana da aikin yi. Idan aka ce yana da aikin yi, ba duka mai aikin yi ne zaka samu mawadanci ba, amma dai alal akalli yana da abin da zai iya ciyar da kansa da matar girmaru ta yadda ba su keta cikin haramun ba. Ana da abin da za a ci komin kankantarsa, ana da abin da za a yi sutura ko da ba mai tsada ba, ko da ba sutura ta kasar waje ba. To duk mutumin da ya tara wannan siffofi shi ne mutumin da ya fi tantanta a bashi aure. Banda wannan ba sai ka shartunta cewa ya zama yana da mukami kaza, ya zanto ya da matsayi kaza, ya zanto ya mallaki kaza, duk waɗannan al'amura da galibi mutane suka mamaye zukatanmu, wannan bai dace ba mu tsaya mu kula da su. Babban abin da ake bukata mu kula da waɗannan al'amura guda uku. Kai kuma namiji, lokacin da za ka yi aure, ana bukatan ka sami salihar mace. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana auren mace don al'amura guda hudu. Farko kyawunta, wani abin da yake so mace mai kyau, san kowa kin wanda ya rasa. Na biyu kuma matsayinta, wani abin da yake so mace yar dangi, saboda gidansu suna da usuli, sun shahara da sarauta ko sun shahara da ilimi ko kowane gari da irin ɗabi'ansu. Saboda haka abu na uku kuma dukiya, wani abin da yake so ya samu mace mai kuɗi, ko kuma koda ita ba mai kuɗi ba ce iyayenta masu kuɗi ne don zai samu hutu. Wani kuma abin da yake so mace mai addini. Annabi ya kawo wannan a matsayin jumla khabariya, labari yake bayarwa, ba wai cewa yi ku je ku yi aure don kuɗi, ku yi aure don kyau, ku yi aure don matsayi, a ba haka yake nufi ba. Ya ba da labari ne halayen da mutane ke ciki, wani na aure don kyau, wani don saboda matsayin matar, wani saboda dukiyarta, wani saboda addininta. A gaba sai Annabi ce fa alayka bi zati dini, amma ya kai wanda zai aure lalle ka nemi abuciyar addini. Wato shawarar da Annabi ya baiwa dukkan wani mutumin da zai aure, matashi ko ba matashi ba, auren farko ko na biyu, ya duba ya hango ya hararo ya samu mace ma'abuciyar addini wadda alal akalli zai iya koya mata addini ta koya, ko da yanzu ba ta da wadataccen ilimin, amma dai ta saba a gidansu ana umartanta da yin sallah, ta saba a gidansu akwai kunya, akwai sanin ya kamata. Ta saba a gidansu akwai girmama na gaba. Ta saba a gidansu miji kimanta shi ake, ba cin mutuncin sa ake ba. Ba ta taba gani a gidansu an ci kwalar miji ba. To wannan yar mutunci kenan. Ma buciyar addini kenan. To irin wannan ya kamata mutun ya aura idan ya tashi neman aure. Wannan shine shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka samu mace tana da addini kuma tana da kyau, to kaga nurun ala nurun kenan. Ka samu ribar kafa kenan. Tana da addini, tana da kyau, kuma tana da kudi, haka kuma dai ka kara samun riba. Tana da addini, tana da kyau, tana da kudi, kuma tana da matsayi, duk dai wannan karin tafiya. Amma ruhin abin da zaka gina alakar ka da shi shine addini. Yayin da ka samu addini, duk an riga an biya ka. Saboda shi addini ba a cewa ya kare, kudi ko suna iya karewa. Haka kyawun mutum na iya karewa saboda yau da gobe. Haka matsayi din ana iya samun sa zo a rasa shi. Ka aure ta da mahaifinta a lokacin shine gwamnan jiha. Sai aka yi ruwa, aka yi wani canji, wata tambal-tambal da guguwar siyasa ta taso, sai zanto ba shine gwamnan jiha ba. Da ka aure ta babanta shine commissioner na ma'aikatar walwala da jin dadin jama'a. Da ga wai gari yanzu an rushe su, ba su bane ba. Kaga duk matsayi na iya kaucewa kenan. Ba amma addini baya kaucewa. Saboda haka babban abin da ake so ma'aurata su lura da shi shine su lura da mace wadda take ma'abuciyar addini. Wannan shine shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sanai idan an kulla aure aka zo za a zauna, ita mace akwai siffofin da ake son ta kula da su, kuma akwai haƙƙoƙi da ya kamata ta sani na mijinta wanda za ta kare masa su. Haka kuma shi miji akwai siffofi da ake so ya siffanta da su wajen mu'amala tsakanin shi da matarsa. Ha kuma akwai haƙƙoƙi da matar take da su a kan shi wanda tilas ne yayi mata. In bai mata su ba a ranar lahira, Allah zai taimake shi. Yanzu dan zai tambaye shi a nan abinda za mu karanto yanzu kaɗan daga cikin siffofi na mace saliha, karkashin ayoyin Alƙur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ubangiji ta'ala yace wa indahum qasiratut tarfiin, sannan yace hurum maqsuratun fil khiyam, sannan yace walahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun, sannan yace fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah. Sannan ubangiji ta asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran min kun muslimatin mu'minat qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin thayyibat wa abkara. Ayoyi guda ukun farko wa indahum qasiratut tarfiin, da kuma hurum maqsuratun fil khiyam, da kuma walahum fiha azwajun mutahhara, dukkan su siffofi ne da Allah ya kawo a cikin Alqur'ani a matsayin siffofi na matan aljanna. Aya ta farko cikin suratul baqara wa indahum qasiratut tarfiin ka'annahunna baydun maknun cikin suratul safat. Aya ta biyu hurum maqsuratun fil khiyam cikin suratul rahman. Aya ta uku walahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun cikin suratul baqara. Me wadannan ayoyi suke nuna wa? Ubangiji yace wa indahum qasiratut tarfiin, su yan aljanna za a arzuta su da mataye da suke qasiratut tarfi, wanda suke ganin su yana da iyaka. Abinda ake nufi da ganin su yana da iyaka, sukan takaita ganin su ne ga mazajensu waɗanda su ne mazajensu. Ba sa iya ɗaga ido su kallo wani namiji kallo na sha'awa in ba mijinsu na aure ba. Wannan yana daga cikin siffar mace ta gari. Ba ta iya ɗaga ido ta zira wani namiji ido ta kallace shi kallo na sha'awa in ba mijinta wanda ta san na aure ba. Wannan shi aka siffanta matan aljanna da su. Sannan aya ta biyu hurum maqsuratun fil khiyam, idan an ce hur wato jam'i ne na haura, idan an ce al haura matar da take da yalwataccen ido ba ƙananan ido ba. Siffar mace daga cikin siffofin da ke ƙayatar da mace ya kasance tana da ido manya manya, farin fat bakin kuma kirin, kamar yadda kalarau ya fasara yace farin fat bakin kuma kirin. To wannan daga cikin siffofin mace kenan, su ne hur. An gane ko? Maqsuratun